Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu tattauna. Sai fa amana aikin gafara, sabanin yadda kuka saba ji. Daga yanzu babu sharar fage a shirin mu tattauna har sai an shiga sabon shekara. To kai tsaye za mu shiga zauranmu na tattaunawa wanda a yanzu yake Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da Nasayawa manoma. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata, bayan dawowarmu daga birnin Washington, mun shiga gabatar da wannan tattaunawar daga tushe saboda masu sauraronmu su bi diddiginta. Don haka Abdulwahab Muhammad zai dora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Aminu Sidi.
To Alhaji Aminu Sidi, a matsayinka na mai sharha da kuma nazari akan harkokin zaman lafiya, ka dai ji abin da waɗannan bangarori biyu suka yi bayani. Kai a fahimtar kaya zaka fassara kalamansu da kuma yanayin da yake suke ciki yanzu?
Alhamdulillah, ni ina ganin yanayin da suke ciki yanzu za su ce sun yi na'am, amma an daɗe ana gwagwarmaya. Kamar ƙungiyar mu ta kai shekara biyu da rabi suna zuwa Central Primary, ba ma Hausa Fulani da Nasayawa kawai ba, a'a, Jarawa, Bankalawa, Angasawa, Fulani da Sayawa, mun iya ƙoƙarin mu musamman matasa su fahimta cewa zaman lafiya nan shine babban inganci. Kuma a yi da komai ba sai da tallafin Interfaith Mediation Center na Kaduna, wanda suka jagoranci su Dr. Ashafa da Pastor James, shi ne chief of party namu, wanda ya kokari suka kashe kuɗi kain da ana inda wani program da ake kira Tolerance Project, har aka yadda ana zama daidai, har ana fahimtar juna, ana yafiya. Yanzu dan zol musulmi ko bununu zai iya zuwa ainihin mahaifarsa ta faɓalewa iya maganar gonarsa, har ya ba da aron gona ko estate da filinsa, a samu la'ada, a kuma samu jituwa. Wasu ma har sun fara gini a inda suka tashi, amma ya ɗauki lokaci kafin ainihin iyayen ƙasa su fahimci wannan. Daga baya suka gane cewa siyasa ce ba addini ba ne, ba ƙabilanci ba ne, a siyasa ne take ƙoƙarin su raba waɗannan abubuwa. Kuma mun shiga ka'in da na'in kafin zaɓe, cikin zaɓe, bayan zaɓe, kafin wannan ya jejjeniya a cimma nasararsa tsakanin Sayawa da Fulani. Daga Tabaɓalewa har Ɓogoro akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin Bununu, Zol da Tabaɓalewa, don da akwai jita-jita, wasu ne daga nesa za su farma wasu ya fara zargin juna, sannan nan kaga an samu matsala. To amma kowa ya ji a jikinsa, kowa ya nadama. Yanzu neman zaman lafiya da inganta cigaba juna ake yi, kuma alhamdulillah wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin Fulani da Sayawa ba ma daga manyansu kawai ba, a'a, har ƙasa ƙauyuka, su daga tai masu gundumomi, akwai Alhaji Dan Madami, Alhaji Yusuf Bununu, akwai Baba Bitrus, rabaran Baba Bitrus ya taimaka kain da na'in, akwai wani matashi ana ce masa Ezra, sun taimaka ƙoƙarin iyakan ƙoƙarinsu da sauran al'umma kamar su Malam Fa'izu, shi limamin Tabaɓalewa, sun taimaka ka'in da na'in da wani ana cewa su ko su Haliru da su waɗannan da hakimai, sun iya ƙoƙarinsu yau da gobe. Aka ci iya ƙoƙari ƙauyuka har mun shiga inda mun taɓa shiga ba, muka zauna da mutane da alƙawarin da aka yi, aka kafa masu 'yan bijilance, da kuma alƙawarin za a yi tsakanin gaskiya da gaskiya har ya kawo wannan cimma buri. Yanzu ina ganin Bafulatani ne zai iya karkaɗa shanunsa daga Tabaɓalewa har Ɓogoro, mu duk wanda ya kashe shanu a wurin za a gano su, za a kuma hukunta su, za a kuma biya kiyasinsu. Haka Bafulatani ne ɓanna ko ya gudu, za a bi labi a burtalin da ya je a samu ainihin harɗan wurin, a haɗa shi da hakimin wurin, a yi kiyasin ɓarnan da ya yi, ya kuma biya. In bai biya ba zai tare da wani matsala, sai haɗa shi da hukuma. Kuma alhamdulillah har yanzu ana ƙoƙarin wannan, kuma akan haka ake, sai dai mai ta fatan addu'a abin ya miƙe yara matasan nan, ya ba su da abin yi, su yi ƙoƙari su kwantar da zuciyarsu, kuma kai zuciya ne su, a kuma ƙoƙari a tallafa musu musamman gwamnati, a ba su abin yi. ¶¶
ko malam madalla dan na dawo gare ka to wasu matakai ne kuka dauka domin ku tabbatar da cewa wannan zaman lafiya da yake kuka ce wasu kaman shugabannin ku kaman su Dogara Aminu tuku suka bada goyen baya don wanzu ku kuma wasu matakai ne kuka dauka na ganin cewa wannan zaman lafiya ya dore kuma ya kai ga kunne da kuma kofar kowane dan wannan yanki musamman ma a bangaren ku na Sayawa.
Bangaren mu na Sayawa ka matakan da muka dauka shine da cewa muna roƙon Allah, muna kuma roƙon shugabannin nan da kuma gwamnatin Bauchi a taimaka a cikin tafawalewa bukaran kanmu zaman da muke yi ba musulmai a wurin ba jin dadi muke yi ba. A zo koda masallatan nan da aka rushe su don saboda tashin hankali na kwanakin baya tunda mun fahimta, a zo a gyara masallatan nan koda mutum zai wuce ne, koda ya je kasuwa ne, koda yana ina ne, dan lokacin da ya je an kira sallah ya zo ga buta a wurin ga ruwa ya shiga ya alwalaya ya rufe masallaci ya tafi tafiyansa. Shine mu kokarin da muke koma muke kokari kenan da matakan da muka dauka kenan mu sai yawan ta babu lewa mu samu a gyara mu masallatai abokan zaman mu mu zo mu zauna tare da su shine tabbacin zaman lafiyar da muke ganin in an yi haka duk duniya za ta san da cewa mun samu zaman lafiya da su.
To baya ga neman bukatan da gyara musu musulmai wuraren ibadan su kaman ku kuna zama a bangaren ku na shugabanni da matasa domin ku tattauna wasu matsalolin ku.
Muna zama gaskiya mu matasa shugabanai sagu-sagu kauyuka wurare da dama muna galgadar da kanmu duk wani fasayi da yake cikin garin Tafawalewa idan muka ji shi da tsokanan ba Fulatani ko Bajari ko wani addini da yake cikin Tafawalewa nan da yawan nan da sunan tsokana na wanda zai kawo tashin hankali irin na da mu da kanmu mukan kama shi mu kai shi gaban sarkinmu shi gunzar kenan mu je mu mika shi ya hukunta shi daidai gulgudo don saboda wannan fitinan ba mu son mu sake ji akan mu ne muka tada shi balle su.
To haɗan wani gari ne wai kuwa?
Suleiman.
Suleiman.
Ma sani da baba ke.
Kai haɗo ne ko kuma ba haɗo?
Ni jisti ne na mista Allah.
Ok, wato mai tsawatarwa.
Yawaye.
Na ƙungiyar mai yanci Allah. To wasu irin tsawatarwa kuke yi wa ainihin al'ummanku musamman ma gashi shi malam madalla ya yi kira wa gwamnati da lalle ta fito a gyara muku masallatai da dai wuraren da yake idan an gani su ma za su san wannan zaman lafiya mai dorewa ya kan kama.
Yato alhamdulillah gaskiya mu a haka ma mun gode wa Allah tunda wajen shekara biyar na biyar din muke da saniya ba ta haihuwa amma yanzu ana tafiya har marfi har dajara shanu mu suna nan suna kiwo kazan shi ba fulata ne damuwar shi inda dabban shi da yake zaman lafiya ya dore kenan kuma muna shiga tafabula muna sallah matan mu suna shiga gida suna saida nono kuma mun gode wa Allah mun gode wa Annabi kuma mun gode wa wannan mutane guda biyu honorable barista Dogara Yakubu da honorable Aminu mu ba abinda da mu faɗa iya godan mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya.
Haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babun sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zaman rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne a Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani, mai gabatar da tafsiri da wa'azi a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da babban limamin Kirista Rabaran Iliyaga ta Malumfashi, wanda zai sake yi wa ‘yan arewa jawabi. Ga Sheikh Almadani.
To, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abinda nake so in faɗa, duk kasar da ba ta da tsari, babu shakka rushewa ce ke gabanta. Haka duk kasar da 80 cikinta ba san kimar manyan ciki ba, su kuma manyan ciki ba san amara da Allah ya tura musu ba na tarbiyyar wa'annan 80, to ƙarshe da baki ɗaya rushewa suke yi. Wannan shi ne a taƙaice abinda nake so in jawo hankalin ‘yan uwana. Mu yi haƙuri, mu daure, mu miƙa wuya zuwa ga Allah, mu tabbatar nasara tana bibiyar mu ne, amma idan mun dage mun nemo ta, ba a samun cin nasara da mafarki, ba a samun cin nasara a zaune, ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani, duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa da sunnoninsa a bayan ƙasa ƙarƙashin sharhin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana. Ta wannan hanyar ne kaɗai za mu iya samun cin nasara, za mu iya samun dacewa, za mu taimaka ma junanmu, za mu tausaya ma junanmu. Idan aka ce wani yana laifi aka hana shi, an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi ba ne, don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama. Haka nan manzon Allah ya ce duk mai laifi ku hana shi, ko kuma ku taimaka ma wanda aka zalunta, shi kuma wanda ya zalunce shi ma ku taimake shi. Aka tambayi manzon Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunce, gashi an tabbatar ya kwari al'umma, ya ce ku hana shi wannan zaluncin, an taimaka mai a rayuwarsa. Kaga da zamu yi haka, za mu samu cin nasara. Muna da wuraren noma, muna da komai da komai Ubangiji ya bamu. Kai har ma zan iya cewa Alkur'ani ya ce mana walaqad ataakum min kulli ma sa'altumu. Duk abin da muke nema a wajen Allah, wallahi billahi babu ɗayan da bai bamu ba mu a Najeriya. Duk abin da muke so Ubangiji ya bamu, yanzu ya rage mana ne kawai, ya zamu danne mu yanka, ba ambaci Allah suwa za su yi mana gashi, wa zai raba mana ko mu samu ci. Idan muka ci lafiya, za mu haihu lafiya, za mu haifar kuma za mu aji alkhairi a bayan ƙasa. Idan ko muka ce ba za mu wannan tsarin ba, to mu za mu zo mu wahala, kuma mu wahalar mu sanya al'umma cikin tashin hankalin da Allah kaɗai ya san iya ƙarshensa. Dan nake so in dakata zuwa ɗan wani lokaci nan gaba, idan Allah ta'ala ya ƙara ba ni ikon dawowa, da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka, kuma ya sanya ma wa'innan masu aiki istiqama, ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna. Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu, ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya, ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da ‘yan uwanmu da suke mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya. Akwai wani bagiri guda ɗaya na so mai mahimmanci in tattauna da ku a kansa, shi ne alaƙar da ke tsakanin makiyaya, watan ba Fulani kaɗai ba. Idan muka ce makiyaya, kowa na ciki, domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne. Akwai Larabawa masu kiwon raƙumi, sunansu makiyaya. Akwai Fulani masu kiwon shanu, akan ce musu makiyaya. Akwai waɗanda ba can ba ba nan ba, da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan Fulani ya koma na masu dukiya. Saboda haka alaƙar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa. Ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne, ko kuma shi mai kiwon dabbobi, rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga Ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma. A sakamakon haka, ‘yan uwa bayin Allah, wancan hadisin da ke baya da na yi magana a kansa, nake cewa manzon tsira ya ce sallallahu alaihi wasallama, ka taimaka wa ainihin ɗan uwanka, watan ka taimake shi, shi aka zalunta ko shi ya zalunci, zai iya zama a wannan bagire. ‘Yan uwa, mu kalli shekaru 40 baya, mu kalli shekaru sama da 40 baya, a duk inda ka sani a kowane bagire a arewacin Najeriya akwai ‘yan uwa masu rayuwa, akwai bayin Allah masu rayuwa ta hanya mafi kyakkyawa. Akwai Fulanin nan idan su ake magana akai makiyaya, akwai manoman nan idan su ake magana makiyaya, akwai burtalolinsu, akwai filin da ake ware musu musamman su kai kiwon dabbobinsu. Makiwaci zai iya tashi daga nan ƙasar arewa ya tafi har ina kudu ko gabacin Najeriya ya je ya kiwon salami lafiya, kuma bai yadda ba ko da mai gona baya nan ya shiga ya yi mishi ɓanna, domin ya san Allah yana kallonsa. Sannan kuma har iyo a lokacin nan dabbobin sun fi albarka, sannan har iyo a lokacin nan naman ya fi daɗi, sannan har iyo a lokacin nan amana ta fi yawa. Za ka iska mai gona zai zo da kanshi ya ce wa makiyayi, zo ka sa dabbobinka su cinye wannan karan don ba ni da buƙatarsa. Za ka ga mai kiwo shi da kanshi zai ce, kai ga nono mun taɓo maka, zo ka sha. Wai duk a lokacin nan suwaye suke wannan, sannan kuma suwaye suke gaba da junansu a yanzu? Wai waɗancan ba su suka haifi na yanzu ba ne? to wace irin tarbiya suka ba su kage ashe wata kila akwai wanda ya shigo ya hada mu rikici ko ya ziga mu
shi ma rabaran Iliya gata cewa yayi hakuri da aiki da hankali ne mafuta
to madalla to assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci jama'a mun shiga wani karni na yanayi to ubangiji Allah wataala shine mai komai mai kowa shine mai shimfida mulki mulki daga Allah yake Allah shi yayin dan adam Allah kuma shine shugaban komai shine ke da komai shi ke da kowa a kasa an ka samu mutum indai hankalalle ne baligi hankalalle na da binyi domin kasarsa mu wadanda muke talakawa abinda zamu shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shiryar da zakatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba wannan gwamnati tamu Allah ya bada ikon barin abin da ke mugu in aka yi haka aka sa Allah a gaba a cikin al'amura to Allah yakan gudanar da su yadda ya kamata aya ta nuna mana idan ba tare da ikon Allah ba ba za mu yin komai ba don haka ina son tabbatar mana zaman lafiya shine ginshikin arziki da albarka zaman lafiya shine ginshikin samun arziki da albarka idan kasa ba zaman lafiya to da arziki da albarka waɗannan sun kaura dan ba za a same su ba zo mu zauna zo mu saba yan wana kowa kake ko me kake ba wani abin jin dadi illa iyaka a zauna labi lafiya sai fadi ne a san abin da ake fadi sai yi ne a san abin da ake yi wannan abu zai taimaki jama'a wannan magana za ta taimaka wannan aiki da za a yi zai zama da amfani zai zama alheri idan haka ba ta samu ba kuma hanya sara bari zai fadi mana kowa kake ko me kake ba wani abin jin dadi da albarka kamar kasarka kasan mu Najeriya ta zauna lami lafiya zaman lami lafiya din nan ni da kai muna iya ba da tamu gudunmuwa gurgudu kowane mutum wanda yake cikakken mutum zai iya ba da tasa gudunmuwa gurgudu wato wata aya ta yi magana ta ce ku yi hamzarin ji ku yi jinkirin yin magana ai jinkirin yin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah yan wana wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata ayar ta ce ku yi hamzarin ji ku yi jinkirin yin magana ku yi jinkirin yin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah don haka da kai da ke da ni yan Najeriya muna kaunar Najeriya to za mu kaunaci zaman lafiya idan muna kaunar Najeriya za mu kaunaci yan uwanmu Allah madaukakin sarki aya ta ce idan baka kaunaci dan uwanka wanda kake gani ba to baya da zaka ka kaunaci Allah wanda baka gani ba ina son fadi mana yan uwa maza da mata kowa ya kuskure daga kaunar Allah ya kaura daga kaunar Allah wannan mutum yayi asarar zaman duniya wanda kuma yayi asarar zaman duniya to na lahirin ma zai to ba maganin abun ina fadi maka yan uwana ayi hakuri lokacin da wani abu ya faru na dashin hankali akai zuciya nesa a wannan aya sai mana jagora cewa kai hamzarin ji kai jinkirin yin magana kai jinkirin fishi gama fishin mutum baya ya kadancin Allah fishin mutum baya ya kadancin Allah wani abu da ake cewa da na sani to wani abu da zai shigar da mutum da na sani shine saurin magana kai hamzarin ji kaji koda da kai kai magana koda akan ka ake aya tace yi jinkirin yin magana idan kai jinkirin yin magana sai kana hakuritar da zuciyarka to sannan kuma amma abin da dan kaushi ya zama ba dadi ayi jinkirin yin fi a hakurita wato hakuri maganin mai jiya zo mu zauna zo mu saba haka wata kar magana tace zo mu zauna zo mu saba to jama'a idan kana da dan uwan ka wani abu yazo na rashin fahimtar juna har aka saba ka a zauna cikin bakin ciki ka a zauna cikin gaba
annabi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jiban sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.